Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da saki saduwa a filin da rashin tayi Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin Makon jiya muka fara kawo muku tattaunawar mu akan kwangilar gina katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila kamar yadda wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ke cewa
shi da kuma wannan aiki na madadar Mambila kuma kamar yadda bayanai ma ke nunawa yau kimanin shekaru 40 kenan da sama batun wannan aiki na madadar Mambila ba tare da an je koyina ba baya kuma ga miliyan naira da aka narka da sunan aikin batun da koyi sa gwamnatin APC yanzu sama duba batun kuma kawai yanzu ma tuni har bakin tura suka iso domin suma aikin an dai sa ran idan aka kammala aikin madadar ruwa na Mambila zai ko samar da megawatt 350 na hasken wutar lantarki ba ko ga samar da hanyoyin noma rani ga mazauna yankin
to yau bakin namu Dr. Usman Muhammad da Alhaji Idris Muhammad da Injiniya Awal Ibrahim za su ci gaba da firarsu da wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda akan wannan aikin kwangilar fata anan shine wannan aikin ba zai sake tsayawa ba har sai an kammala shi ga yadda firar ta ci gaba
Dr. Usman Barin dawo gare ka shekara 2020 din kenan ko ina ga saura kamar shekaru uku kenan akai gare shi to gashi ana maganin cewa siyasa ce take hana kaza take hana kaza take hana kaza wa'annan hanyoyi za a bi ne a tabbatar da an cimma wannan buri ba tare da siyasa ta dagula al'amarin ba
to alhamdulillah mu a Najeriya muna da tunani muna da masu kwakwalwa muna da masu masana sannan da wa'anda za su zauna su zana miki taswirin wato al'amari na planning wato yanda za a tsare-tsare yanda za a samu ci gaba to shine bamu da shi shi wannan taswirin na planning to roƙon mu ga shugaban kasa shine ya tara masana wanda shi ya sani a lokacin mulkin soja kadai aka samu first development plan second development plan aka zo aka watsar ba a je third development plan ba a cikin wannan planning din nan sai kasar ka is data driven wato sai kuna da wato bayanai na jihohi da tarayya da binnin tarayya shin mutane nawa ke zama a nan a kasa a jihohin Najeriya kuma yaya nawa ake haifa sannan mutane nawa ke mutuwa sannan mutane nawa misali suke amfani da wutar lantarki a lokacin yaushe ne aka fi amfani da wannan wutar lantarki a lokacin yaushe ne ba a amfani da shi duka wannan na masu ilimi ne su madaki jan da injiniya su ne masanan yanda za su kawo mana wutar lantarki su kuma masu ilimin su tsaya su planning su ne za su samu bayanai na yanda population yake haɓaka wato adadin mutane a jihohi ko a ƙasa ke haɓaka kuma in aka haihu a shekara kamar a ce miki a nan birnin tarayya a mutane nawa ake samu ƙaruwa a shekara to kuma yaran makaranta nawa ne wanda suke fita daga makaranta nawa ne duka wannan kididdiga fa ƙasashen da suka ci gaba suke zama su yi kuma muna da office din statistics muna da office din population muna da office din da za su yi maki kididdigan abin da zai iya haɓaka ko kuma zai ragu a yanayin yanda al'amarin Allah yake tafiyar da kayansa za a iya hasashe a ce gashi to me yasa ba za a samu irin wa'annan masanan ba su zauna su tace su bamu wannan taswirin na planning na shekara kamar a ce to tunda da hasashen za a je zaɓe in Allah ya sa mun ci shekara hudu masu zuwa ga abin da za mu yi misali yanda madaki ya ce ga to tunda an zo an yi na hydro a Mambila an yi na gawayi na call kenan ko na call na gawayi kuma gawayin nan muna da shi fila adadin a ƙasar nan da ma mu iya ba da gawayi ma wasu ƙasashe
kuma ai gashi muna da zafin rana da ma iska
to idan za a zauna a wannan kididdigan a kawo raskwanan mutane jiha-jiha da yanda suke amfani da waɗannan kayayyakin na inganta rayuwa to za a iya samu kan zaran cewa wannan kaman jiha kaza kaman Kano za ta so domin yawan mutane da Allah ya mata za ta so wutan lantarkin da akwa ibon ko jigawa ba za ta bukata ba kuma sai a tura musu can kuma ai kudin shiga zai zo bayan an kawo wutan lantarkin ai dole a samu kudin shiga to wajibi ne a rinka ai la'akari da nawa za a kashe ne zai shigo kuma ai ta ingantawa shekara zuwa shekara idan aka kawo transformers kaman 70,000 a Kano shekara ne zuwa ko shekara hudu masu zuwa karshen ta a kawo 80,000
ko 100,000
ko 100,000 saboda yanda Kano take fadada da kuma kari da take samu fiye da wata kila jigawa ko akwa ibom to wannan tunanin ne ya kamata a samu masana bayan an samu irin waɗannan ingantattun kayayyakin rayuwa ruwa wuta da sauransu da noma sai a kawo kuma masu kididdigan cewa to in Allah ya sa an ci zaben nan ga kuma irin tsari da fannin nan ya za a yi hatta kananan ma'aikatu ko masana'antu da yanda za a inganta mai welder da yanda masu welder nawa ne misali a Kano da Kaduna da sauransu a nan arewa kuma me za a yi musu wani ma yana zaune ya gama makarantar bai komai sai ya shiga welder sai kaga kasuwan welder ta bunƙasa saboda gwamnati ta ba da muhimmanci ta sa shi a cikin taswiran cewa to kaga masu welder kaga masu kaza kaga haka za ga kunan za a inganta saboda ingancin wutan lantarki
to engineer Awul kana kungiyar kananan masana'antu da ma matsakaita to wace rawa kake ganin za ku iya takawa ne a bisa bayanan da Dr. Usman yayi a yanzu
eh babban rawar da zamu iya takawa kuma already ma wannan gwamnati muna ta magana da su kuma suna sauraron mu akai duk kudurorin gwamnati da ta kakkafa mu abinda muka zauna muka karanta a kungiyar ce mun kalli gwamnati ba wai ba ta da plan bane domin in kin dubi economic recovery growth plan na gwamnati na wannan gwamnati wanda ake nema 2020 da yake magana din in kin kalli wannan tasurin littafin ya kunshi bayani yanda za a farfado da tattalin arziki amma rawan da muke so gwamnati ta yi wanda muke kira da gwamnati ta dinga saka kungiyoyi masu zaman kansu wajen aiwatar da kasafin kuɗi da kuma aiwatar da program na gwamnati abinda aka saka su wato kada idan aka kira da mun wakili da ya kofa kenan da za a samu wannan economic for example barin baki misali in kin dubi duk kika je ka samu gwamnati sai ta ce miki a shekara a fannin gona an kashe kaman biliyan kaza a fannin gona amma sai kiga ba wannan abin bai bada ayyuka a ƙasa ko ya samu wadataccen abin in kin kalli abin da za a iya sakawa so mu role din mu shine muna shirye kamar yadda kowa ya sani kananan masana'antu su ne ginshikin ci gaban duk kasashen da suka ci gaba to mu a shirye yake mun yi tsamaran idan gwamnati ta kira mu ta jawo mu ta daza jawo mu jiki ta ƙara jawo mu a jiki za mu kawo hanyoyi za mu taimaka wa gwamnati wajen ƙoƙarinta na rashin dogaro da man fetur da kuma ƙirƙiro ayyuka wa matasanmu
to yanzu ga shi kafafen kuɗin banan nan ministan kuɗi Kemi Adeosun ta ce an aiwatar da kusan kaman kashi 15 zuwa 17 ne kawai ba ka ganin zai kawo cikas a wannan harka
dole mana in an ce miki abu an yi kashi 15 ko jarabawa ne aka ce miki an ci 15 cikin 100 ai kin san dole akwai cikas amma akwai yanda za a iya yi tunda wannan gwamnati ta nuna tana son ta rika sauraron jama'a kamar harkar wutan lantarki din nan da kuma shawaran farfado da masana'antu da take so ta yi akwai kananan abubuwa da za a yi su kamar yanzu hasken rana yanzu muna da kamar yanzu masu askin baba a ƙauyuka yanda za a samar da lantarki ta hasken rana wa kananan masana'antu akwai yanda za a yi wato abinda muke so a yi yanzu idan gwamnati ta duba cikin shekara da za a shiga din nan idan ta zo ta kira kananan masana'antu kamar yadda dokta yake faɗa aka zauna da masu aiwatarwa bayan an kira wanda suka iya tsare-tsare to a zauna da kuma wanda suka iya aiwatarwa su ne ainihin wanda suke ainihin operation din a cikin kasuwa kamar ɗan kasuwa da wanda suke iya aiwatarwa idan gwamnati ta hada masu ta kawo ingantattun masu iya tsare-tsare kamar da Dr. Bare shawara to sai kuma a nemi wanda suka iya aiwatarwa ainihin wanda suke aikin su ne aiwatar da abubuwa din daga ciki da wajen gwamnati to ina tabbatar miki an hada za a cimma wannan matsala na rashin performance na budget din Allah
ma da kinjin menene kake ganin zai zama kalubale ne wajen tabbatar da samun wannan wadataccen wutar lantarki
ni ina ganin abinda zai jawo mishkila shine idan kyakkyawar aniyar da gwamnati ta dauka yanzu bata rike ba bata tsaya a kai ba in kuma aka samu canji a gwamnati su sababbin mutane yan siyasa idan suka zo su ce su ba ruwan su su ba su ma san da maganar wannan shirin gyaran wutar lantarki da wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yayi ba to idan ba su tabbatar da cewa sun tsaya akan wannan kiblar ba to rashin wannan tsayawa akan planning din nan shine fa babban matsala da za a samu kuma da ake samu tunda aka fara siyasa a Najeriya ba gwamnatin da ta tsaya akan wani development plan da take wannan shine development plan din da za ta zauna a kai shine zai zama matashiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to a lokacin soja an samu an danyi nasara saboda an samu wajen shekara 15 duk gwamnatin da tazo tana rike wannan development plan din to gwamnatin siyasa kuma babu ruwanta abun tashin hankali shine gwamnatocin arewa da ya kamata a ce gashi Allah yayi mana hasken rana a ta ko ina a ce yanzu gwamnatocin arewa a rasa gwamnan da zai je ya bunƙasa wutan lantarki na koda megawatt 200 ne ai abun kunya ne
megawatt 200 ne zai
megawatt 200 zai haska Kaduna shekara daya shekara biyu shekara uku in dai da yanke ba megawatt 200 zai baka Kaduna lantarki
to jama'a anan zan ce da ku da shiri sai kuma mako mai zuwa za ku je mu da karshen firar yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyin su da Solomon Abu da Subahiro Jidone da suka taimaka wajen daidaita sauti ne sa lograba ke cewa ku huta lafiya
kudi a kaje daga hanya